lafiya
sai da kula.
Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afrika. To shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. Hassan, barka ne ke muku sallama a cikin shirin, da fatan kuma za a kasance a tare da mu.
Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ka taimake mu, amin.
To marilla, kamar da watakila wasunku suka ji da farko, shirin a wannan mako na mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. An bayyana cewa dai cutuka da dama ne wannan yanayin ke zuwa da su, da suka hada da mura, tari, sai kuma larurori da suka shafi masu fama da cutar asma. Yar ƙarana na daga cikin waɗanda yanayin sanyin hunturun ya yi wa illa sosai, wanda masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa yana da matukar mahimmanci a wayarwa da iyaye kai game da yadda za su kula da ƴaƴansu a wannan yanayin, musamman iyaye mata. To domin tattauna wannan batun, shirin a yau ya gayyato mana da Dr. Lirwanu Muhammad, ƙwararren likita a birnin Abuja da ke tarayyar Najeriya. Kuma na fara da tambayar sa ne kan irin cutukan da shi wannan yanayin na sanyin hunturu da yanzu haka aka shiga a sassa daban-daban na yankin ke zuwa da su. Ga dai likita da bayani.
Wato idan hunturu ya zo, cutuka da suka fito da hankali ma mutane a lokacin hunturu sun zama da zaka samu kasan shi kan sanyi ne. Za a samu mutane suna kamuwa da ciwon huhu, wato pneumonia kenan. Wasu kuma za ma suna da ciwon toshin mara, wato asma. Shi ma yana iya ya tashi ka gani ina da shi. Za ka tashi na yawan haka shawa yanzu gaskiya a wannan lokacin ana samun waɗanda suke da wasu cutuka wanda yake kwance ko ciwon hawan jini. Idan hunturu ya zo ka gara samu toshewan shan iska yana iya daga musu ita wannan cutar. Babban abun ma wanda suke da cutar nan na toshen hanyar iska, wato asma, ya fi tashi a wannan lokaci sosai. Kuma gidanun yara wanda ke ƙanana wanda musu san abubuwan da za su yi su kare kansu daga sanyin ba, ko kuma ana bari su a waje su ya fi tashi a cikinsu, wanda kuma suke shiga idan za ka haɗa da abubuwan da ke ɗaga irin kura da sauransu, kamar ɗaki da rufe, ɗaki yana rufe kirin, aka sa maganin sauro wato shelters a da zai ɗaga zai fi ɗagawa, ko kuma aka samu ana yin wasu ayyuka wanda kamar na hanya ana aikin hanya shi ma kuran ne duka dai shi ma yana ɗagawa, kamar irin kuran barko ko busu haka shi ma idan an zo an ɗaga ga wannan hunturu ga kuma abu zai iya kawowa. Na biyu kuma yana sa jikin mutum ya rika bushewa, kaga idan akwai sanyi akwai hunturu zai sa jikin ka ya bushe sosai. Wasu ya shafa ko zan shafa basilin zan kai wata shafa basilin baki yana lady yana yin kraki ne yana ɗan sa jini har ga sun yanka musu jini ma, saboda an ba su shafa wannan basilin ɗin ba a kula da bakin sosai, ba a kula da har hanci ma ana so a kula da shi sosai a lokacin da yana bushewa yana sa ma ana samun haɓo. To haɓo wato shi ne epistasis, wato zubar jini daga hanci yana iya ya faru a wannan lokacin sosai sosai saboda wajen yana bushewa saboda yanayin sanyi da kuma iska da ƙura. Banda wannan kuma a cikin gari ita kanta idan ana tafiya waje kan toshe sosai, saboda wasu ambaton yana sa ba a iya gani hanya, so ana yawan yin accident saboda haka. Wasu kuma suna tsayawa su bar tiyan ba saboda ba su gani gabansu.
Yawa, to dokta, kamar game da dukkan waɗannan hanyoyi ne ko kuma matakai za a ɗauka domin a kare kai haka?
Wato babban abun shi ne mutane ne su tabbatar da su yi ƙoƙari su shiga gida da wuri, saboda wannan ƙuran ya fi tsanani sassafe. So idan mutum da su tafi kamar yara ya su je makaranta da safe, da dare ma za a yi sa musu safa a rufe, su wasu yaro ba su a rufe masa jikinsa, sai a sa masa safa a kafa, a sa masa hula a kai, a dai ɗan rufe shi, wasu yara ba su yarda a rufe su. Kaga da farko kenan. Na biyu, manyan ma kowa ya zai samu abin ruwa, ko mutum yana waje ne ma yana kwana waje ne, rika samu ya ruhu, a gane ya rage wani wajen zafi. Da safe ɗin za a fita a ƙoƙari a sa safan hannu, a ɗan sa abin takunkumin baki, saboda wasu suna samun iska da yana sa hanci shawa ya tashi sai hanci shawa ya samu yana damun mutane sosai, sai ya sa takunkumin baki ba don saboda wannan ƙuran da ke zuwa kan hanya da kuma haɓata ɗin yakan sa mutum yana da ciwon toshewar hanyar iska wato asma da kuma pneumonia da zai iya tashi. Yaran da su je makaranta a tabbatar da an sa musu riga a safan hannu, an sa musu na ƙafa, a tabbatar an sa musu ɗan suweta ko ba ya kamata a sa suweta, kuma a tabbatar da wannan suweta sun je makaranta sun dawo ba su cire shi ba. Ya taimakawa sosai idan aka yi ma yara haka. na manya ba ya kamata su saya riga a ciki wanda zai iya ya dan samu su dan dubi kafin su samu riga akai kafin su sa babban riga ko kuma wani wani abu da inda hali a sa hula akai in ba sa hula ba a nemi irin tufsa din da wani za a sa ya shiga ya rufe kai da inda mutum yana irin wayannan cututtuka da ke damu kamar ina shi shi yanzu yanzu ina sa takunkumin baki balle da corona ba wallahi saboda wannan habata ta tsore taimaka kai har sai ne fara hatishawa duk daga yayi yawa zai fara hatishawa sai su 30 su 40
dakta ya tabo batun kamar masu asma su kamar waɗannan matakan ne ya kamata su su dauka
yawa su masu asma ni ban da shi wato idan kuna da asma dole ne ki tabbatar da ba a samu ruwan dumi da yawan karshi ruwan dumi ba sai ya tafasa ba ba sai ka je buwa amma a samu ruwan dumi da yawan karshi kar ai wakar ruwan sai a dan duk ba lafiya ba ne shi ba ba shi ne ake aka ce aiki likita ko aiki ba da biyu idan mutum ya wanka ai sai ke da ba shi ruwan dumi kar yawan karshi sai dushi ki kara dagawa kara ma musu wanka da ruwan dumi kar a tafasa shi kuma ya zama da kora su amma in ba kamar shi zai taimaka idan mutum zai fita da asma sai kokari ya nemi abu wanda suke shekara da asma ya tashi yana yawan tashi wanda suke shi ne wasu ba suna da magani asma su rike yanzu don yana yawan tashi yanzu kuma magani ya ne da bai yi tsawon kwanta na shan maganin asma zai haka wanda ba su da asma suka san zai iya taga musu kuma idan ai ga kura da yawa ka gani da ko kura ba zai so ba da ko za a da sa shelter sa daki duk wanda yake da asma don Allah idan ya sa wato maganin sauro da a fesa a daki a fito waje tukun in dai rabu sai a dawo a shiga shi yana daga go sosai haka kura da hayaki idan mutum ya gani haka hayaki ta ba ba yayi yawa yana daga wanda amma so mutane su hankali da irin wayar abubuwa
ya dakta kamar akwai batun yiwa yara wanka da kuma yadda za a shirya su a wannan yanayi na lokacin sanyin hurin turun ya batun katinitin da ake game da batun yiwa yara wanka a wannan lokacin
shi ne ake wanka ba yaro su daya balle so biyu ba saboda yawan ciwo kan so biyu da yamma shi ke daga ciwo yake daga musu ga zuwa tare wanda ba dimoriya ba ma da saba da ofar su cuta in kaje ya su fara tare su ta tisha so yi su fara su da dubulan da kinga so ala ya musu wanka so ɗaya da safe ai shi ke cewa shi gari ai kuma an ba sa musu safa a sa musu kaya sosai ɗan suwaita tabbatar da an kula da yaro wannan lokacin zai je makaranta da kuma zuwa makaranta a jaɗo ku shekara bashi a makaranta kuma kar yawo yara ƙarara su yau ta fita waje da tare a lokacin sanyi da lokacin hururu don da tare ya fi tsanani da kuma asuwa
ya turo ta daga ƙarshe akwai batun hura wuta haka da kuma sanya gawayi da kuma ruwan dumi da ake yi a nan kamar wa shawarwari za a ba wa iyaye
yawa saboda sanyi wasu gida gaskiya sai sun hura wuta ba su da amfani da hita wato da cikin da zuwa musu daki wasu yanzu kaga kuma yace ana amfani da gawayi ne ko ana amfani da a tabbatar an kula da gawayin nan ko ana hura wuta a waje ba kar yara su fada ci ko ya koda kansa ko kuma a kawo gobara a gida a unguwa gaba daya ba so a tabbatar da an kula da wannan wutan an gama a kashe in za a sa shi a daki a sa shi a gefe wanda ake inda ake ajiye wutan inda wani yaro ko zai fadi dare ya tashi zai fitsari ya fada a ciki ba kuma matan ma ita ma ta faduwa a kai ya kamata a daga shi a gefen gado don wasu a jiwa gefen gado ne dab 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 wanda kowa an zai fada shi yasa ake samun yawan an samu gobara ya tashi a wannan lokacin ana samun yara sun kone yanzu akwai wani yaro da aka ce kwana da su kone da gida suka ji wuta an sa wuta a gurin a gaban garin su su fada cikin wutan an kai su cikin ba daɗin su kuma gobara ya kama gidan da wani fada shi sai kama gado kafin a sani a zo ko fara kulle yanzu an samu gobara a gidan su yadda kira ka shi wutan sun kone sosai mutane so ya kamata a kula da wayar abubuwan
ya to dokta mun gode kwarai da gaske to masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Lirwan Muhammad ƙwararren likita kana kuma jami'i a hukumar kula da lafiya a matakin farko ta Abuja babban birnin tarayyar Najeriya a nan kuma ni Hassan Barka da shirin kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya
sanga da likitoci masu kulawa da lahiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su kai cho aga da likita bokan turai amma da niyya sosai.